America, direct from Washington. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 19 ga watan Mayu na shekarar 2022. Wasu ministoci da aka ce sun ajiye aiki sun halarci taron majalisar ministoci karkashin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari a fadar gwamnati a Abuja. Sannan kuma za ku ji cewa Amurka ta gargadi 'yan siyasar Najeriya da cewa duk wanda ya tada hasaniya a babban zaben shekarar 2023 to za ta dau mataki a kansa, ciki har da takunkumin hana takardun shiga kasarta. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Salamanmu ne Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanin labaran jaridun kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumel. Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta faɗa jiya Laraba cewa sojojin Ukraine 959 ne suka miƙa wuya a wannan makon a tungar ƙarshe da ke birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da Rasha ta kwace. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya shaida manema labarai cewa adadin ya haɗa da sojoji 694 da suka miƙa wuya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Rasha ta kira miƙa wuyan a matsayin gagarumi. 'Yan Ukraine kuwa sun ce sansaninsu ya kammala aikinsa. Magajin garin Mariupol, Vadim Bechonko, ya shaida wa sashen Ukraine na muryar Amurka cewa manufar ita ce mutanenmu waɗanda suka yi bajinta kare birnin tare da kame abokan gaba kai tsaye a Mariupol ba su bar su sun wuce ta Mariupol ba, wato sun cici al'umma. Sun ba da damar sojojin Ukraine su shirya da sauran biranen su kasance cikin shiri don wannan mummunan yakin da ya riga ya faru a Ukraine. A ɗaya bangaren kuma, ministan tsaron Sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Laraba don tattaunawa, yayin da Finland da Sweden suka gabatar takardar neman zama memba a cikin ƙawancen soja na ƙungiyar tsaro ta NATO a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa takwaransa na Sweden Peter Hultqvist, muna sa ran gudunmuwar da za ku baiwa ƙawancen NATO. Hultqvist ya ce Sweden na amfani da 'yancin ta na yin zaɓin nata ne don samar wa kanta tsaro. Wannan lokaci ne da dole ne demokaraɗiyyar Turai da Arewacin Amurka su tashi tsaye don adawa da cin zarafi tsirara irin na Rasha. Sakataren Janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ne ya bayyana hakan a jiya Laraba a hedikwatar ƙungiyar da ke Brussels da ke gefen jakadun ƙasashen biyu bayan sun karɓi takardunsu a hukumance. Sabon zaɓen shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya ce gwamnatinsa za ta mai da hankali kan batutuwan da suka haɗa da tsaro da farfaɗo da tattalin arziki da daidaita harkokin siyasa, da kuma ya fi basussuka a cikin kwanaki 100 na farkon mulkinsa. An zaɓi Mahmud ne a ranar Lahadi karo na biyu, inda ya doke Muhammad Abdullahi mai ci. Muhammad ya koma kan karagar mulki bayan ya zama shugaban ƙasa daga shekarar 2012 zuwa 2017. Muna son aiwatar da abin da muke so mu yi a cikin kwanaki 100 na farko a ofis. Muna son gyara tsohon tsarin doka da tsarin hukumomin tsaronmu. Muna so mu haɗa kan hukumomin tsaro, Muhammad ya faɗa muryar Amurka a wata hira ta musamman. Yaƙi da ƙungiyar Al-Shabab da ke da alaƙa da Al-Qaida, wadda ta zafafa kai har-har a Mogadishu a cikin 'yan watannin nan, na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da ke gaban shugaban. Kakkaɓa ƙungiyar Al-Shabab ya rage a hannun Mahmud da kowane shugaban Somalia tun bayan kafuwar ƙungiyar shekaru 15 da suka gabata. Mahmud ya san da kansa hatsarin Al-Shabab bayan da ya tsallake rijiya da baya a yunkurin kashe shi a wa'adinsa na farko.
Madalla, Wasu ministoci da aka ce sun ajiye aiki sun halarci taron majalisar ministoci karkashin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari a fadar gwamnati a Abuja. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya aika mana.
Ministocin da suka halarci taro da shugaba Muhammadu Buhari a taron ministocin da aka yi hadda Abubakar Malami, ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya, wanda shi da kansa ya je wurin wannan taro, yayin da minista mai kula da sha'ani ko ayyukan mata Pauline Tallen da kuma ministan kasa na ma'aikatar man fetur ta Najeriya Timi Pierre Sylvia sun halarci taron ne ta yanar gizo kamar yadda aka saba. Akan haka na tuntubi wani babban lawyer wato Professor Nasir Aliyu domin in ji abinda kundin tsarin mulkin Najeriya yace da kuma abinda aka gani ya faru a zahiri, inda yake cewa
na daidai wannan magana ta barin aiki ko ba ni ka takardar barin aiki ta fado ne akan sashi na 306 a sakin layi na 1 da na 2 na tsarin mulkin Najeriya na 1999. Misali cewa da shugaban kasa da su wayannan ministoci da wayanda suke kai da wayanda kuma aka ce sun saukan mako kuma za su saukan, to dukkan su kasan tsarin mulki ne ke tafi da gaba daya aikin su. Tun da yake wayannan mutane da ake magana cewa sun mika takarda ba za su iya komawa ba, ni ina ganin wato abu ne mai sauki, domin shaida ita ce mai fayyace abubuwa. Ka san a doka wannan common law kenan akwai abin da ake cewa presumption of regularity, sannan kuma shi doka ta tufi da shari'o'i, misali kamar evidence act kenan, ya ce akwai regularity wato daidai a yin wani aiki da wani ma'aikacin hukuma ko kuma shugaban kasa, misali ko mataimaki ko gwamna, in yayi za a dauka abin nan daidai ne har sai wani abu ya bayyana. Sabanin haka, tun da yake misali wayannan da ake cewa wai tun da yake ba wanda yake takarda cewa wayannan mutane sun bar aiki wai kaza kaza, tun da har sun je sun zauna a chamber sun yi meeting tare da shugaban kasa, wasu kuma sun yi kusan kasance sun yi ta hanyar wayannan video ko virtual kenan ke cewa, to tun da yake haka ne ta ga za mu gini akan zato na lo cewa tun da haka ba mana ba halayya da yanda shugaban kasa yi wayannan mutane ba su bar aiki ba, mana ba su ba shi takarda ba, domin sashi 306 sakin layi na 2 abin da yace muddin mutum ya danka takarda ba wai sai accepting ba, once it's received mana ka mika, to shikenan ka sauka kenan. To kaga tun da yake gashi an gansu a taro tare da shugaban kasa a chamber, to sai mu gini kan cewa ba su mika ba, tun da yake kamar ya kasance duka wani jita-jita ake.
Don haka wannan ba za a yi maganar kai kara kotu ba kenan kamar waɗansu ƴan adawa ko waɗansu ƴan rajin kare dokoki ko kundin tsarin mulki su ce an yi ma kundin tsarin mulkin Najeriya karan tsaye.
Ita shi kamar tsarin shari'a, kaga ba wai da ka ake ba, ba kuma hayaniya ce ba. Duk wanda ya ci da je kotu ga gurin nan a mai kawo shaida, in bai kawo shaida ba har ya zama labarin kanzon kurege kenan. To kokari ne kullum na basa lokaci ni a ra'ayin na ba.
Babban lauyer kenan Professor Nasir Aliyu a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Bayan da aka kammala taron ministocin, ministan yaɗa labarai na Najeriya Lai Muhammad da yana amsa tambayoyin manema labaru a fadar gwamnati ya ce lalle ba zai iya cewa umfun ba dangane da halin da aka shiga. Sai ya samu cikakken bayani ko ƙarin haske daga shugaba Muhammadu Buhari ko kuma matsayin da fadar gwamnati za ta bayyana akan waɗanda aka ce sun aji aiki amma kuma aka ga sun halarci taro karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka Jack Sullivan ya bayyana a jiya Laraba cewa ya tattauna batun yiwuwar gwajin makamin nukiliya ko makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China Yang Jiqi, a yayin wani kira da ya mayar da hankali kan batutuwan tsaron yankin da hana yaduwar makaman nukiliya. Sullivan ya shaida wani taron manema labarai a fadar White House cewa leƙen asirin Amurka ya nuna cewa Koriya ta Arewa na iya shirin yin irin wannan gwajin kafin ko bayan tafiyar shugaba Joe Biden zuwa Koriya ta Kudu da Japan da zai fara a wannan makon. Na yi magana da takwarana na ƙasar China a safiyar yau kuma na tattauna batun gwajin Koriya, in ji Sullivan game da kiran da ya yi da Yang. Sullivan ya ce Amurka a shirye take ta yi gyare-gyare na gajeren lokaci da na dogon lokaci akan matsayinta na soja dan tabbatar da tsaro da tunkarar kawayenta a yankin, inji Sullivan. Duk irin wannan gwajin da Koriya ta Arewa za ta yi zai nuna rashin samun ci gaba a shawarwarin kawar da makaman nukiliya, kuma za ta iya yin rufa-rufa kan yadda gwamnatin Biden ta fi mayar da hankali a yayin ziyarar tasa a Asiya kan harkokin kasuwanci da haɗa kai a fannin bunƙasa gogayya da ƙasar China. Daga ƙarshe, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sanar da cewa an zargi wani ɗan ƙasar Amurka da wasu jami'ai huɗu na ma'aikatar tsaron ƙasar China da haɗa baki da kuma leƙen asiri a wani shiri na daƙil adawa da Beijing. A cikin wata tuhuma da aka shigar a gaban kotun tarayya a ranar Talata a birnin New York, Amurka ta yi zargin cewa Shin Wang da ke zaune a New York, wanda ya samu zama ɗan ƙasa, ya yi aiki a matsayin mai leƙen asirin ƙasar China a cikin al'ummarsa ta hanyar leƙen asiri da bayar da rahoton muhimman bayanai kan fitattun masu goyon baya da masu fafutukar dimokuraɗiyya da ƙungiyoyi a Amurka. Tuhumar ta yi zargin cewa Wang, mai shekaru 73, ya haɗa rahoto da jami'an tsaron ƙasar China guda huɗu, Peng He da Ji He da Ming Li da Kling Lu, waɗanda jami'an ma'aikatar shari'a suka ce masu da riƙe da mukamin Wang ne. An kama Wang a ranar 16 ga watan Maris, amma sauran huɗun na nan a hannunsu, inji ma'aikatar shari'a. Lauyan Amurka Brian Peace da ke zaune a New York ya ce tuhumar ta fallasa tare da kawo cikas ga wani aiki da China ke yi da ke barazana ga tsaro da 'yancin 'yan China mazauna Amurka, saboda aƙidarsu da kuma maganganunsu na tabbatar da demokaradiyya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, Amurka ta gargaɗi 'yan siyasar Najeriya cewa duk wanda ya tada hatsaniya a babban zaben shekarar 2023 to lallai za ta ɗau mataki a kansa, ciki hadda takunkumi hana takardun shiga ƙasarta. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Mukaddashin mataimakin sakatare mai kula da harkokin Afirka na Amurka, Michael Gonzalez, ke wannan gargaɗi a wani taron manema labaru na ƙasa da ƙasa a Jami'ar John Hopkins da ke birnin Washington DC. Gonzalez ya ja kunnen 'yan siyasar Najeriya cewar duk wanda ya yi giginta da hatsaniya kafin lokaci ko bayan zaben, to kuwa zai haɗu da fushin Amurka. Taron mai take manufofin Amurka da ƙudurin 'yan Najeriya kan zaben shekara ta 2023, an jaddada cewar Amurka za ta halarta da duk wanda ya taka rawa wurin tashin hankalin zaɓe a Najeriya, a ciki har da hana takardun izinin shiga ƙasar ta, wato visa. Deji Adeyanju wani ɗan fafutuka ne a Najeriya.
'Yan siyasa ba abin da suke jin tsoro kamar irin wannan matakin, saboda kai da kanka ka san cewa baya zuwa asibiti a nan, ƴaƴansu ba sa zuwa makaranta a nan, su a waje suke zuwa makaranta. Ba wai su faɗa irin wannan akan wanda za su kawo tashin hankali lokacin zaɓe ba, har ƴaƴansu har danginsu a hana su visa zuwa Amerika.
Waɗanda suke kawo tashin hankalin galibin su ai yara ne akan nan, kamar 'yan bangan siyasa waɗanda su ba su ma san hanyar zuwa Amerika ɗin ba.
Suke aiko yaran ai su da Amerika yake so su kama su su hukunta su. Kuma wannan abin yana da amfani, saboda in aka hana su visa ba za su iya su je asibiti a wurin ba, ba za su iya su je wurin ƴaƴansu su je su yi makaranta a wurin ba. Kuma abin da ya sa muka ce mun gamsu da abin kuma mun amince da shi, kodin zai da kudin sabulu, saboda abin da kuma sa haka shi ne 'yan siyasa ba sa ganin cewa duk abubuwan nan da suke yi na magudu na tashin hankali lokacin zaɓe, suna ganin hayaniya kamar ba komai ba ne. Amma yanzu da Amerika ta yi magana, sun san cewa tabbas in suka aikata da irin wannan abubuwa da suke aikatawa, Amerika zai ba su yi wannan visa bandin, kuma abin da ba sa san su yi kenan.
To, ko wannan ba shi shigi Amurkan ke sanya harkokin cikin gidan Najeriya ba? Tambayar kenan da na yawa shugaban gamayyar jami'an siyasu a Najeriya, injiniya Yaba Gisani.
To kowane karbadi mutum yayi kuma ya biya maka bukatun da kake so da kuma da kasan magaba da a bangaren abin da kai kasancewa ka kasa yin maganin abin. Allah ya kawo ne ce zan taimake ka. Dole ne ka karbe shi hannu biyu biyu. Duk wanda zai taimake mu ai dole ne mu karbe shi ai da shi. Tunda dai ba ya ce zai zo ya shiga cikin yanda za mu gudanar da gwamnati ta Najeriya ba ne. Sun gane cewa ga abin da ke cikin kowa kuriya. Muna da maganin shi. Haka mu a matsayin mu na IPAC wato Interparty Advancing Council mu muna ba da goyon baya 100% ga abudabar ka yake.
Shin menene muhimmancin hana 'yan siyasar bizar shiga Amurka? Tambayar kenan da newa wani kwararre. Professor Muhammad Tukur Baba.
Su 'yan siyasa mu sun fi tsoron Amerika da tsoron mu. Kusan ma za ka cewa Allah na tuba watakila ma sun fi tsoron Amerika ga yadda suke tsoron mahallicinsu. Lalle Amerika ta ce ba za ka je wajenta ba zai razana mutanen nan. Sai wannan zai ba su tsoro.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. Na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba wanda ke maida hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya zo da bayanan kasuwar baje kolin da nakasassu mata masu sana'ar hannu suka bude a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a ci gaba da karfafa matakan yaki da ɗabi'ar bara. sai dai bayanai na nunin jama'a bata fahimci muhimmancin wannan yunkuri na kungiyoyin na kasasu ba a bisa la'akari da karancin masaya a tsawon kwanakin da kasuwar ta yi tana ci. To amma duk da haka wannan bai katse hanzarin shugabannin kungiyoyin masu bukata ta musamman ba. Hasali ma sun shawarci hukumomi su dauki matakan shigar da kayayyakin sana'o'in hannu samfarin gida musamman na kasasu a manyan shagunan kasar ta yadda za su rinka batar da su ba tare da wahala ba. Gare karin bayani a ci gaban hirarmu da jagorar na kasasu mata masu sana'ar hannu Madam Bukari Khadijatu Amadu.
Gwamnati ne ya kamata ya sa doka da cewa duk aikin da masu nakasa suna yi ya kamata a samu mataci da za su saidawa ko a yi shaguna wanda za a tara ko a ce kaman komin duka suna da butik wanda za a kai kaya mangaza haka da in baki sun toko mutane ana hidda a saye ko hotel ko kuma ni a gani na wanga kontra da a ce ta ba masu kine da kwangiloli. Mu ba a tuna da mu wallahi ba ku sani rantsuwa ba akwai sabon liquid wanda in mun yi shi kana mamaki ko ina ne anka hito da su. Ai kuma gwamnati da project da society kowa yana amfani da sabon liquid a sa doka a ce wanga doka na masu na kasa ne an dauka musu yaunin eau de javel ko sabon liquid na wani kasa ko yana shigowa ko ba kamar a ce ya shigo har ya danna namu ba. Ya kamata a ce duka butik namu ne a ce gani kuma ga kunha ga komi to haka nan na ko bangaren saide wasu dumci na wasu mina in anka ce in gwamnati na bada kontra kama a samu percentage ya kamata a ce mata masu nakasa suna da percentage wanga percentage in a ce kaman ka gani su bluzon muna yi dara da hospital komi kaya da yawa na likita mun iya su muna yi to mai sai ka gani a kawo kontra ba a ba mu kontra wayannan muna nan ga jin ciwon shi kuma ni ko wayanda suke bara ya zama musu dole na gura mu yanzu in ka gani kai gurmu ya hita ya tai bara dole ne ka zo kana zo shago kana wata guda baka sai da ko dala 20 ba to kenan in abu ya zo maka dole ka gani baka samu ba dole zaka hita ka dai ka bi da abin da yaranka zaka ci tunda baka bar su mutu to dan shi ne muke so mu taimaka wanda muke so da kama wanda muke so wurin aikin mu kuma a sa mu na kayan aikin ga na zamani wanda ake aiki da shi le machine electric kun gani tigadage mata masu nakasa suna yi muna hita mai to wanga in gwamnati ya zo ya anka koko wasu partner wayanda suna nan suna shi muryan mu su kama muna in anka kama muna machine mai hidda mai da yawa muna yi mai yanzu kun gani yadda mai yayi tsada wayannan mai na gujiyana na kwalanshe na kwarai dun mata na kasasu mu ne muke nan muna yin su
wani kira zaki zuwa ga su mata na kasasu masu irin wannan sana'a ga aiki kuna ta yi yana da kyau amma kuma ba a samun kasuwa
kullum musaniya tunda Allah yana tare da mai niyyar kwarai Allah zai kama muna kasuwan gaba mu taba yin shi ba kaman haka wanga edition ba mu taba yin irin shi ba to yanzu yanda muka yin shi muna hwata na kullum duk shekara sai mu yi shi kuma wallahi ba za mu mance da partner wayanda suka kama muna mun yi shi yana cikin su sai yi sayar yana nan yana tare da mu kullum bai mance da mu DJE ya kama muna ba mu mance da su ba da partner da yawa babban kungiyar mu ta federation ya zo nan ga yayi visit kuma babu kayan da bai saye ba to society nawa na an Niger authority nawa na an Niger in su ma sun taho sun yi yanda federation yayi mata ba su da kuraje kuma ina kare kiran su kasu gaji da talla kuma kasu gaji da kama kai kuma kanmu gaji da kamun juna tunda in muna kamun juna mu ga tausayin juna lokacin nan ne Allah zai ga tausayin mu kuma mutane ma za su gane da abin da muke nuhi da gurin mu da wurin da muke so mu kai
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin yanzu a madadin shugabar kwamitin kula da tsare-tsaren kasuwar bashe kolin kayan na kasasu matan Nijar Madam Bukari Khadijatu Amadu ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Malam Sule Barma, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga Ghana.
Zata a wasu afirya kuto na bada mamaki a takarar shugabancin jam'iyyar NPP. Jaridar da harata ruwaito wannan labarin jaridar ta ce in dai kai mai la'akari da sha'anin siyasa ne dangane da irin abin da ke wakana a jam'iyyar yau za ka yi mamaki. Kuma kudurin ita jam'iyyar shine ta kasance bisa mulki har bayan shekaru 8 da ta yi mulki a nan kasar Ghana, abinda ba sabon bane kudurin jam'iyyar kenan. Kuma kusoshi na jam'iyyar sun bi kufa ainihin wurin neman shugabancin jam'iyyar na gwamnatin Akufa Addo. Waɗanda kuwa ke ƙoƙarin yin takara da juna sun haɗa mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumia da ministan wato kasuwanci John Allan Tamante, ministan aikin gona Honorable Dr. Usa Friya Kutu da tsohon ministan makamashi Bwache Jeku da yanzu haka kuma mambar majalisar dokoki na Senov Honorable Kennedy Ajepon Duka suna a cikin masu takara. Babu ƙarancin kanazir, kamfanin tace man ƙasar Ghana ce ke baiwa jama'a tabbaci, sai dai jama'a din na kokawa dangane da ƙarancin kanazir din. Jaridar Daily Graphic ce ta rawaito wannan labarin. Jaridar ta ce hukumar man ƙasar Ghana NPA ya takaici ta bai wa jama'a tabbaci cewa akwai isasshen kanazir da zai biya bukatun baki ɗayan ƙasar tsawon shekara, duk da kokawar da jama'a ke yi game da ƙarancin kanazir ɗin cewar yana da wuyan samu. Ƙungiyar malaman karantarwa na ƙasar Ghana ta bukaci a basu allowancen ɗin tsadar rayuwa. Jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce kungiyar malaman karantarwa na kasar Ghana na ta takaici ta kira gwamnati da ta dau matakai cikin gaugawa domin sakan musu ko kuma dai ba su allowancen din na tsadar rayuwa cikin hanzari a bisa la'akari da yadda rayuwa ke ƙara sananta a nan kasar. Kungiyar ta nuna cewar halin tsadan kaya da ya kai kashi 23 6 da mai kididdigar gwamnati ya bada sanarwa ya yayi ƙarin kashi 7 na albashi da aka yi wa ma'aikatan gwamnati. Abinda ya sa na daina shan ganye Adam ne ke faɗin haka, kuma jaridar Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce Daniel Eden Hoto, wadda a sana'ar waka aka fi sani da suna Adam, ya bayyana abinda ya sa ya daina shan ganye. Da yake magana akan wannan zance na shan ganye farkon lokaci, shahararren mawaƙin da ya ci lambobin girma da kuma ya ɗauki ɗawainiyar bukin baya da kyaututtuka na Vodafone Ghana Music Awards, ya nuna cewar ya fahimci cewar lokacin da ya sha ganya farkon lokaci yake rikodansa yana tunanin ya yi abin girma, ya yi kodar da babu kamansa. Sai bayan da gari ya wayi ya saurari abin da ya yi fahimci cewar ashe ya yi tabar gaza ne. Tun daga ran nan ya yi rantsuwar ba dai sake shan tabar wiwi ba. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Radwan Allah. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta faɗa jiya Laraba cewa sojojin Ukraine 959 ne suka miƙa wuya a wannan makon a tungar ƙarshe da ke birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da Rasha ta kwace. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya shaida manema labarai cewa adadin ya hada da sojoji 694 da suka miƙa wuya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Rasha ta kira miƙa wuyan a matsayin gagarumi, 'yan Ukraine kuwa sun ce sansaninsu ya kammala aikinsa. A ɗaya ɓangaren kuma, ministan tsaron Sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Laraba don tattaunawa, yayin da Finland da Sweden suka gabatar takardar neman zama memba a cikin ƙawancen soja na ƙungiyar tsaro ta NATO a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa takwaransa na Sweden Peter Hulkes. Muna sa ran gudunmuwar da za ku baiwa kawancen NATO.
Thomas sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Salfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, sai Salman Abo wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau Zubair, ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri, ku huta lafiya. Ma